a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk wata rana kamar ta yau Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 2 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan demokradiyya yayin da Najeriya ta cika shekaru 59.
A zo a siye shi din nan, in an siye shi abinda ba zai yi awa 4 yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi yayi shekara 4 kuma yana tagumi, yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mishi, saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mishi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zabe.
Kai yake Aisha, muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sannan yau filin naku ne, za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an danna alamar ƙarawa wato plus kamun a jero lambar.
Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To yanzu bari mu fara da tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da Muhammad, wakili dan siyasa Shu'aibu Mungadi mai nazari da fashin baki akan al'amuran yau da kullun, sai kuma barista mai nasara Ibrahim Umar, masanin tsarin mulkin ƙasa kuma mai shari'a.
Barista, wannan bayani da aka yi na zancen demokradiyya da ƴanci na zaɓe, a ina ne shin ɗan ƙasa da yake zaɓe ya kamata ya samu ƴanci idan mun kai la'akari da kundin tsarin mulkin da muke amfani da shi?
To idan aka yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1, to ɗan ƙasa shine wanda yake shugabanci yana a hannun shi, domin shine gaba ɗaya aka ba shi dama ta yi amfani da katin ƙuri'a shi ya canza ko kuma ya jaddada shugabancin da yaga ana yi mashi na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma ɗan ƙasa shine wanda yake da dama ta tun farko ya rika bullo ma da tsare-tsaren mai mane ne yake so. To har yanzu a Najeriya ba mu kai wayewa ta yanda yake idan mutum ya zo ya ce ku zabe ni, al'umma za su haɗa kansu su ce ga buƙatun da muke da su a waje kaza, muna da buƙatun ka zo kai mana alƙawarin in mun zabe ka za ka yi mana, ka zo ka yi alkawari ka sa hannu ta yanda yake idan ka kasa, ko da yake dai akwai shi a rubuce da cewa za a iya jawo ka ka dawo a matsayin wakilcin da kake ma jama'a, to amma a aikace abu ne mai wuya wannan. Dole dai in kuka zabe shi ya riga ya tafi, kuma har kuka kasance ya zo ya amfani da kuɗi, wato idan ya yi amfani da kuɗi din nan ya riga ya gama sayar ruhinku. To dalili kenan da a Najeriya abin takeici ita ce kawai ƙasa a duniya ranar zaɓe za ka ga mutum ya sama kanshi ganye wai shi abin saidawa ne. A zo a siye shi din nan, in an siye shi abinda ba zai yi awa 4 yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi yayi shekara 4 kuma yana tagumi, yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mishi.
Kenan ya sai da ƴancin
to ya yau, wato ya sai da ƴancin shi, saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mishi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zaɓe. Sannan kuma ƴan Najeriya su sani cewa ba wani wanda zai zo ya iya gyara muku tsari wanda yake a shugabancin ƙasar nan in ba ku da kanku kuka haɗa kanku ba. To ƴan Najeriya kuma ba su da haɗin kai. Haɗin kai kawai da ƴan Najeriya ke da shi shine akwai haɗin kai na talauci, akwai haɗin kai na yunwa, akwai haɗin kai na rashin tsaro, akwai haɗin kai na rashin aikin yi, sannan akwai haɗin kai na komi aka jefa musu su yi ina rididdi suna taka kansu.
Mun gadi muna da haɗin kai a wannan ƙasa ko ba mu da shi?
To ai ina ganin waɗanda suka kafa Najeriya ko suka shata ta suka ce wannan bakin daga nan zuwa nan shine Najeriya, dama ba su kafa ta domin a samu haɗin kai ba, kuma ba a taɓa samun haɗin kai Najeriya ba ko da ɗai. tunda aka fara mulki na yancin kai bayan an bada yancin kai a Najeriya, siyasa farko da aka yi an gani cewa kowane bangare na Najeriya ya fito da nashi tashi jama'iyya wadda wannan bangaren kawai ke da ita. Da haka an ka fara siyasar Najeriya. Jama'iyyar NPC babu ita a kudu, NCNC babu ita a arewa, UPN babu ita a arewa, babu ita a kudu, Yarbawa da tasu, Ibo da tasu da abin nan. Saboda haka dama ba a fara da haɗin kan ba, kuma dama Najeriya ai ba guda bace, al'ummar ta ba iri ɗaya bane. Kowace al'umma tana da nata al'ada, suna da inda addinin da ya fi ƙarfi a wajensu, suna da tasu hanyar rayuwa, har da yanayin ƙasa ma daban-daban. To irin wannan da aka tsara ɗaya Turawa suka zo suka ce ita ce Najeriya, yana da wahala ka ce an samu haɗin kan da za a zama guda. Yana shi yasa har kusa ga yau siyasar da ake kanta, wannan tsarin da aka faro da shi har yanzu shi dai din ne tsarin da siyasa ta kowane bangare ta bangaranci. Yanzu siyasar Najeriya ta koma ta bangaranci, ta koma akan turba addini, ta koma akan turba kabila. Haka ake mulkin Najeriya, haka siyasar Najeriya ta faro, haka take har yanzu. Duk da zamanin mulkin soja, da ya kamata a ce soja yana kallon ƙasar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya, babu bambancin komai. To duk da lokacin naɗe-naɗen da aka yi na sojoji na mulki, sai da aka yi shi kan ɓangaranci, da an ɗora shi kan turba addini da ƙabilanci. Saboda haka a kan wannan hanya ake tafiya har basa ga yau. Duk wanda yake tunanin Najeriya tana kanta haɗe yake ko tana da haɗin kai, abin nan da ake cewa unity, to yana ganin yana wasa da kalimar nan ta haɗin kai. Ƙila ko dai yana yaudarar kansa ko yana so ya yaudari jama'a cewa Najeriya kai haɗe take. Lokacin da ake ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, akwai su Malam Aminu Kano, su Malam Aminu Kano sun ce Najeriya ƙasa ɗaya ce, amma kowa ya san gidansu. Magana Aminu Kano kenan. Kuma haka take ko ina, ko yanzu kuma haka take. Saboda haka idan mun ga lokacin da Jonathan ya zama shugaban ƙasa, misali nan kusa-kusa, mun ga suwaye ke tare da shi a fadarsa, wani ɓangare suka fito, suwaye ministan kaza, ministan kaza, wani ɓangare suka, sai kowane shi ma Buhari yanzu ya hau, kowa ya gani, sai da an ka zaɓi ministan kaza da kaza, wasu suka rike, aka zaɓi wani kaza da kaza, to haka take tafiya. Don haka haɗin kan Najeriya yana tafiya a haka. Akwai ɓangarori da idan ba a yi musu daidai ba za ka ji sun koka, wasu ɓangarori kuma za ka ga an ba a yi musu daidai ba sun yi shiru suna jiran lokaci. Saboda haka haɗin kai a Najeriya cewa kanta haɗe yake, to wannan ba daidai ba ne.
To Barista, bari zo gare ka, ta yaya za mu iya magance wannan al'amari ne kam, domin a yanzu ga shi mun yi bayanai da dama ƙalubale ce a gaban 'yan Najeriya. Ya za mu yi mu magance wannan batu na rashin haɗin kai?
Na ɗaya, sai an samu jam'iyyun siyasa.
Yanzu
muna da kungiyoyin siyasa ne, kuma muna da yuyuyu ne, amma ba mu da kwarara. Saboda a yanzu
magamu da su 91,
muna da su dai ba yawan ba, kwarara. Misali in ɗauki jam'iyyu, manyan jam'iyyu masu girma, jam'iyyar APC da PDP, bari in ɗauke su in maki ɗan misali ɗan kaɗan. Waɗannan jam'iyyu ɗin babu ɗaya wadda take da reshe a matsayin matakin mazaɓa, wato ward. An yi gini ne daga sama aka yi ƙasa, wanda jam'iyyu ya kamata daidai da sashe na 221 zuwa 229 na tsarin mulki, su fara shuka ne daga ƙasa, ta taso Jalakawa, su haɗa kuɗi, su kafa ofisoshi na mazaɓa, daga nan a zo mazaɓa hukuma, daga nan a zo jiha, haka sama. Idan ga zakakkatan mazaɓa aka ga ta yi, daga nan ka zama wakilin jam'iyya, ka zo ka shugabanci jam'iyya a matakin ƙaramin hukuma. In ga zakakkata ta yi, ka zo jiha, haka yi sama. To amma yanzu duk wanda kika ga an zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyya ta sama daga shugabanci na ƙasa, to zaki ga gaba ɗaya kila a mazaɓar shi ma ba a san shi ba. Na biyu kuma, ana zaɓe ne wanda yake an maida shi kamar jari. Shi ya sanya in za ka yi takara ba cancanta ka ko asalinka ko kyawawan ɗabi'unka ake nema ba, a'a, wane ne ke da miliyoyi kaza da zai sai form na tsayawa takara? To shi ya sa za ki ga da an gama zaɓe ɗin, sai ki ga shugabannin jam'iyyun ma suna zaburcin wanda aka zaɓa a matsayin kai kana uban jam'iyya, sai ka je kana zaburcin ɗanka ya baka mukamin minista ko wani mukami, kan ga girma ya faɗi, an yi babar rodo kenan. To saboda haka daga nan sai ki ga da an gama zaɓe, sai ki ga maimakon jam'iyya ta zama uwa wadda take da tsare-tsaren manufofinta, abinda ake kira manifesto ko kuma aƙida, wanda duka jam'iyyun biyo ba su da akida to sai ke garbe makon wannan sai a juya sai a rika yin tumasanci ga waɗanda suke ƴaƴan jam'iyya da suka hau kujerun alfarma sai ke ga an juya ana yin taro ne a gidan gwamna ko gidan shugaban kasa an dauko wani suna wanda babu shi a tsarin mulkin duka jam'iyyun nan wato leader of the party an dora a matsayin shugaban jam'iyya wanda kuma babu shi an dora mu shugaban kasa ko kuma gwamna a je gidan shi nan ne ake yin taro ke ga shugaban jam'iyya yana kallon bakin mai alfarma gwamna ko mai girma shugaban kasa ke ga yana kallo da ya ga alamar zai murmushi sai ya fara taba hannu ba tare da ya san me yake murmushi ko dariya ma zai yi ko tsuke baki zai yi ba to wannan tsari ne na yaudara tsari ne wanda yake tun farko bai taho tsari wanda yake daidai da tunanin yaya demokradiya za ta tafi ba shi ya sanya kowa yana shiga ne a matsayin jarin me zan samu ƴan majalisa suna cin karan su ba babbaka ana da zargin da ake da shi cewa su suke dauka albashi mafi tsoka na duka ƴan majalisa da duniya amma ba wanda ya iya magana ba wanda ya iya ragewa ba wanda ya iya hanawa saboda me kai kanka da zaka nemi ka kawo musu tarrake ka hana in an bincika sai a ga kai kanka ma a ringizo kake yi kai ma a taka kujera to sai kiga an rasa ma wane ne zai shugabanta yayi limanci na demokradiyyar Najeriya balantana har shi ma mu ya san cewa domin shi ake jan wannan sallah
to mu zo ga mai fashin baki mun gadi ta yaya shin wai za a iya samu daidaito har kasa ta tafi yadda ya kamata a bisa dokoki a siyasance
to a siyasance kamar yadda barista ya faɗa sai lokacin da talakawa suka fara gane cewa yaudara ake masu suka zo suka karɓi mulkin nan ya zama ƙarfin mulki ya koma hannun talaka shike sawa shike fitarwa idan kan talaka ya waye ya san da haka to lokacin za a samu daidaito amma a halin
yanzu 20 ake demokradiyya Najeriya yanzu ta shekara 59 har yanzu kawunan ƴan Najeriya ba su waye ba mu gadi
America da ta kawo wannan demokradiyya ta shekara wajen 200 tana demokradiyyar nan kawunan
200 da masu yawan shekaru
to kaga ta kuma har bisa ga yau akwai dan sauran burbushin duhun kai har yanzu a wasu sassa na America game da zabe
domin ne Najeriya
idan kika tuna lokacin da George Bush yayi takara ai ya fada akwai guraren da har yanzu ba a fadi sakamakon zaben su ba kuma a America kenan saboda haka abin yaudara wato matsalar Najeriya ta faro ne tun daga kikkiro jihohi nan ne aka fara samun rarrabuwar kai lokacin da ana northern region eastern region western region lokacin nan duk wani dan arewa sunan shi dan arewa northerner ne babu dan arewan wukari ko dan arewan binuwai ko dan arewan sokoto northern region lokacin da ana western region bayaraban ekiti da bayaraban lagos da na oyo duka su dikishin wannan yanki suke
dukkan
wancan yanki to tunda aka fara jihohi nan aka fara raba kanun jama'a sai zama kowa yana cewa shi dan local government kaza ne dan jiha kaza ne dan kamin ka zama dan arewa sai ka zama dan local government kaza dan ward kaza dan local government kaza dan state kaza sannan ka zama dan arewa kuma in ka zama dan arewa sai ka zama dan arewa northwest ko north central ko north east kaga tunna an riga an fatattaka maka kishin yankin da ka fito sannan siyasar nan an fara ta ita ma wato ta lokacin da take samun ci gaba ɗan siyasa sai suka fara gogewa sai yaudarar ta fara karuwa sai aka fara tun ana bar matalaka dan wani bangare na karfinsa sai aka kwace karfin gaba ɗaya yanzu da zarar mutum ya zama gwamna shike nan siyasa wannan jiha ta kare ta koma hannun gwamna wani talaka wani dan siyasa wani ma shugaban party ko wani abu duk babu shi gona ka nada shugaban party wanda yake so gona ke nada chairman local government gona ke nada commissioner shi nada kwane ne duk da wanda zai zo majalisar dattijai ko majalisar wakilai ta tarayya gona dai in gona baya son ka kamanta da wannan kujera ba za ka samu ba saboda haka yanzu abin nan da ake cewa da turanci the winner takes all so mun koma can baya ana yi gaba amma muna koma baya domin can baya mulki ya fara ne na nuna karfi to mulkin nuna karfi ya sake dawowa gwamna shike da karfi shi yasa kike gani idan za a zaɓa local government duk jama'iyyar da ba ita ke da mulki na ta kafa gwamna ba to yana da wahala a ce ta samu chairman na local government gwamnan nan shike sa hannu duka ya mamaye ko ina to kuma jama'iyyar da ke rike da shugaban kasa in ba wannan karo da aka dan samu aka yi talakawa suka yi juyin mulki ba don wannan mulki na Buhari a Najeriya kamar juyin mulkin talakawa ne to in ba da talakawa suka yi irin wannan ba to da za a samu talakawa su ci gaba da haka da wani mutum ba zai zauna sai ya ji barike ya koshi sannan ya zo kauye idan da in ya shigo kauye ba mai ganin fuskar sai ya rufe da glass in an gaida shi baya karbawa amma idan zai yi hoto na fasta sai ki ga yayi hoto yana dariya yana murmushi an yaudari talaka tun daga fasta aka yaudara talaka mutumin da ka sani da bakin rai sai ya dawo yana maka murmushi a fasta a hoto sai ka je ka manna a gidanka
jama'a lokaci ne da zamu bude muku layi kada ku manta lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 amma kafin mu bude ku shakata da wannan wakar
idan burinka kai ta kamar ka shuka mugunta idan ka shuka ai dole ne ka je girbeta ai idan baka nan ƴaƴan ka za su je girbeta abunda ka girba wannan ba za ya zarce ku ba ba balle walle bala ka dauki kama kariya kariya mu ne magana gobe ba mu ne ba akan jagora anake mutu wazan dai nawa ga mata kawo dare shi ba mu sauran zuwa idan yayi cuta ubangiji ba zai kyalewa jahannama nana zalumai wasa kaucewa haka haka walle walle bala ka dauki kama kariya kariya mu ne magana gobe ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya sarran hama ba shugaba mara kirki ba za ya samu alkhairi ba shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba shugaba mai kariya bai bar sama ba zai walle 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 mana ka dauki kama kariya kariya mu ne magana gobe ba mu ne ba daga mai yin kariya da sharri dan ya cuci mutane nan so ko ne ko in kira shi ban kaura ne kace mu gune
to masturaro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kuma kirin mu na farko ya shigo wake kan layi to malam Lawal Musa wani eh me zaka bayyana game da maudu'in namu na yau
demokradiya a shekara
59
ko dai mu ce Najeriya a shekaru 59
to a gaskiya abinda dai aka bayyana shine rashin ainihin kulawa da kuma samun shugabanni nagari yawa domin ita Najeriya inda a ce shugabanni nagari mun same su ana samun su
to amma baka gani cewa Musa baka gani cewa mu ne muke mu muke zaben shugabannin da suke mulkan mu tunda demokradiya ne za su zo su yi takara sai a zaɓe
kaman dai Lai Malam Musa ya goce amma dai ga wani kira nan yana shigo mana daga jihar Plateau salamu alaikum
wa alaikum assalam
to malam ya sunanka
sunana Abdulwadud Adam
to malam Abdulwadud Adam menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau
to ra'ayina dai shine talakawa inda mu yi zaɓe mu sai mu zaɓi mutum na gari ba don kudin shi ba ko ba don ya fito gidan wani babba ba
to malam Abdulwadud kana kan layi
na kan layi
yawa to baya ga haka kuma fa
bayan ga haka kuma su shugabannin mun zaɓe su ne su sai su yi abin da ya kamata
to kana ganin za mu ci gaba kana ganin akwai malam Abdulwadud kana tare da mu
to da alamu mun rasa malam daga zamfara wake kan layi
shi ma dai kamar line ya guce yau network dai na hali
to Allah ya kyauta
to amma
har yanzu dai muna line a bude yake masu raro kuma maudu'in namu shine akan cikar Najeriya shekaru 59 da samun demokradiyyancin kai
kuma yaya kuke kallon demokradiya amma kaman ga kira na ya shigo mana daga Sokoto assalamu alaikum
wa alaikum salam ina wuni
ina gajiya
alhamdulillah ya aiki
alhamdulillah
to wake kan layi
na kun jama'a kuna magana da auditor na kun jama'a guda kiran ka bayan labarai ta jihar Sokoto Umar Bello ina kiran ku
to ka ji maudu'in namu ne
eh na ji maudu'in ka gaskiya kamar yadda akan ci gaban Najeriya ko kuma da shekarar da ta samu mutum kai gaskiya ba a samu abin da ya kamata a ce an samu ba duba da irin lokacin da muka samu injin kai a kasashe waɗanda muke tare da su daidai yanzu sun wuce mu ta hanyar demokradiyyar ma sun yi muna cincin kau sannan kuma ya hanka biyu har ga ci gaba shi ma sun yi muna cincin kau gaskiya akwai bukata har yau gare mu talakawa na ƙasa a lokacin zaɓuka in suka zo to mu dibi cincin ta kan mu dibi ciya a jam'iyya kaza ko dan jam'iyya kaza don da yawa matsalolin da aka samu saboda irin a ce jam'iyya kaza ya ta hitatta wata gaba hitatta ba akwai kananan jam'iyyu masu tsaye da yan takara na gari amma ni ba mu zaɓin su to gaskiya wannan kalubale gare mu na da fatan
mun gode sosai malam Umar
da to yayi mai magana Umar Bello
yanzu kuma ga kiran mu na gaba daga jihar Niger wake kan layi daga jihar Niger
to kuna tare da Yusuf Kindi Niger State karamar hukumar Faikoro
to kaji maudu'in namu na yau menene ra'ayinka game da
dan naji maudu'in amma ana da hakikanin gaskiya hada laifin mu talakawan don mafi yawa musamman zaben da ya gabata na 2019 ana samun masu sayan ƙuri'u mutane suna sayar da ƙuri'unsu ba su tsaya su zaɓi shugabanni waɗanda za su yi musu adalci ba suna sayar da ƙuri'unsu to kin ga tabbas gaskiya mu ma muna da matsala ya kamata mu gyara sannan su ma shugabannin za su gyara mu da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu shugabanni na gari na
to amin
to yanzu dai
kin ji maganan da masu saurare suka kin ji ra'ayoyin su
muhimman batutuwa suke tabowa
to sai da Qur'an nan dai sai da Qur'an nan dai
idan kana gani cha talauci ya dame ka to talaucin da zaka shiga na wayannan
shekaru hudun nan
zai fi wanda kake ciki a da an baka mai da hankali ba
to ga kira nan na shigo mana daga jihar Yobe assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to malam ko zaka dan matsa daga akwatin rediyon naka
okay na magana
yawa to ya sunan malamin
malam Sama'ila kansara jinmu
to malam Sama'ila menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau ya kake kallon tsarin demokradiya bayan Najeriya ta shiga ta cika shekaru 59
ya gaskiya mun samu ci lura da zaben da aka da na Buhari na farkon nan ki duba talakawa sun ce maka da hadda kudin sun ce maka sun ba shi ta hanyar kati da yana samu zaben shi kun ga idan ana son maka ko da yaushe a cikin laka sun duba sun duba wanda ya tashi da dashi kun ga kullum ana samun ci gaba da haka sanke neman ci gaba a rabin Najeriya a yanzu haka
to wani irin gudunmuwa ko kake ganin kuma matasa za su iya badawa wurin ci gaban demokradiya
eh kullum matashi abin da ya kamata da farko tun nan shi ne karatu sai ya karatu zai gane cewa ya demokradiyya take kuma zai kuma demokradiya idan matashi da ya karatu ba zai gane cewa ya ake ciyar da demokradiyya ba amma idan ya karatu ya fahimci ya abin yake nan ne zai gane cewa ya demokradiyya take shi ne abin da ke duba hanya tabbata na matashi
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka
to yanzu kuma kiran mu na gaba daga jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi
awa alhamdulillah sunana Muhammad Dan Asabe Zadawa daga mai saukalamar hukumar jihar Bauchi Najeriya
to kaji maudu'in namu na Najeriya ta cika shekaru 59 yaya kake kallon waɗannan shekaru an ci gaba ko baya
kwarai da gaske alhamdulillah Allah kala mana wasu shekaru masu albarka mu ɗan Najeriya sai mu gode Allah da ma ƙasar take dinkula guri guda saboda matsalolin rashin haɗin kai da kuma rashin kishin ƙasa
to ta yaya za a shawo kan irin waɗannan matsalolin
yawa to sai mu koma baya ga batutuwa na kishin ƙasa wanda za a cusa ma ƴan kasa kishin kasa din daga matakin makarantu tashoshin mota garuruwa kananan hukumomi da dai sauran makamantansu
haka
yawa bani mantawa a lokacin da muke kananan makarantu na primary akan samu mi ta rera taken Nigeria da fadin ma'anoninta da me da sauransu
sosai
amma yanzu dai wayannan abubuwan sun zama tarihi gaskiya dole mu koma ga kishin kasar mu mai kishin ta manyanmu da kananmu
to ni ina da tambaya gare ka kai maganan taken Nigeria
yawa
to ka san alƙawari ne ka dauka duk sanda ka rera taken Nigeria ka san alƙawari ne
kware da gaske su ma shugabanni ya kamata su san alƙawari ne ba wai kawai iya lokacin rantsuwa ne suke alƙawari ba tun daga irin wannan rera taken kasan nan alƙawari yake kuma alƙawarin nan babban abu ne gaskiya an saki nan ma wata matsala ne take faruwa kai alƙawari ka zo ka kake kiti ba kuma karamin abu bane gaskiya
to ta yaya kai kake ɗaukaka wannan alƙawarin nan
yawa to ni yadda nake dauka kai wannan alƙawari a ni na wani bangaren kai na a matsayina na dan kasa na farko dai ina yin abubuwa bisa tanade-tanaden doka wanda dokoki na kasa suka abun nan ban wuce iyaka hello
ba ka dan kaucewa wani lokaci
ba a dan yadda dan gida haka a dan gefen titi
a ba
wadan masaran nan
bane ba na gasa dan gida ko sai da ita ko menene da sauransu na yi aikin gwamnati na kai garita saboda a lokacin da nake aikin gwamnati ko kinga akwai batutuwa na kabiya haraji na kasa ne da sauransu
haka
bangaren biyan harajin nan ma'aikatan gwamnati ne kawai mai yiwa da manyan kamfanoni ke biyan haraji na kasar ma gaba ɗaya mutane sun kishi bi a businesses da yawa waɗanda ba a rijistirin ɗinsu wanda kuma ya kamata a ce business da dama sun kai ga a yi rijistirin ɗinsu domin biyan harajin gwamnati ba a yi kwanan nan gwamnati ta kullo da wani shiri na BAT ko batun kare kuɗi na harajin BAT mutane suke ta ce ku ce a kai wanda kuma ya kamata a duba cewa irin ƙasa ba ta ci gaba ba tare da irin wayannan nau'o'ika na haraji ba
haka yake mun gode kware da gaske malam Muhammad da to sai kin ga ya dago muhimman batutuwa
gaskiya
kan yayi maganan haraji
gashi maganan kishin kasa
kware da gaske
kuma ti nake matasan mu na yanzu ma basu fahimci me ake nufi da wannan taken ba ma'anar taken wasu ma basu iya rerawa ba
ina kuwa
kin ga a da duk makarantar da zaka je ko wata ma'aikata sai kaga tuta yana akwai tuta
musamman ma na gwamnati
to amma yanzu gaskiya yana da wuya ka je wani guri ka samu tuta yana an rataye tuta
kuma masu ruwa da tsaki sai magana kan wannan batu suka ce wannan gwamnatin wannan shugaba Muhammadu Buhari kaman juyin mulkin talakawa ne
eh za iya cewa haka domin su talakawa da kansu suka rika tara taro da kobo da sisi din me shi
aka jefa ƙuri'a kuma aka tabbata cewa an yi shi bisa doka
to da a ce za a rika yin haka duk wani lokaci da muka ga wani abu da bai dace ba talakawa su fito su yi magana idan aka zo lokacin zabe kamar yadda masu fashin baki suka tattauna a cikin zauren nan kada a zabi mutum domin ya fito ya bada kuɗi
ko karas
karbin kuɗin amma kai abin da ya dace ko karas
to ni kuma dai ina ga ina so in ji hankalin jama'a akan cewa tsarin demokradiya karfin mulki a hannunku yake ba a wurin shugabannin bane daga wurin ku ne
to amma dole sai mutum ya
ma fahimci
menene demokradiya ya kamata ilmantar da matasa wannan demokradiya menene tsarin ya yake ne ya kamata a yi menene nake ne rawar da ni zan taka
kware da gaske kilan za mu tattauna kan wannan batu nan gaba insha Allah to masu sauraro annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Ma'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
jagora wa walle walle mona ta dauki kama